Mai sauraro akan mita 88.5 Dal FM da zamani, sunana Abba Isa Muhammad da kanan cibiyar horar da matasa sana'o'in dogaro da kai ko kuma al'amuran da suka shafi kere-kere wadda take anan Kano. Kuma makasudin zuwa wannan guri shine yadda wasu wato hukumar nan ta binciken raw material kayan amfanin gona wanda ake sarrafawa da kuma wato kungiyar nan ta Human Resources and Development Initiative suka wato tattara wasu mutane da suke aiki da gwamnati domin dai horar da su yadda za su inganta amfanin gona da kuma sauran kayan ma'adanai ko kuma kayan amfanin yau da kullun domin inganta su da kuma samun gwaggwaban riba ko kuma sarrafa su zuwa mataki na gaba. Har ma kuma mun zanta da shugaban kungiyar Alhaji Ado Muhammad wanda ya mana ƙarin aske game da makasudin wannan taro.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Abin da yasa na farko suro material ba kayan gona ne kawai suke bincike a kansu ba, kamar yadda kaji kayan sarrafawa a masana'antu. Saboda haka bai tsaya aikin noma kawai ba, amma ya gaskiya ne. Ai akwai abin da in noman ma za ka yi maganar sa, wato ba za ka kawo shi ciki ba, irin su tafasa. Kaga su a jeji suke fitowa su yi abinsu har su kaɗe. Yanzu ɗan China ya zo ya ga cewar tafasan nan tana da muhimmanci. Yanzu in ka ji kuɗin irin tafasa sai ka yi mamaki. To irin su ne, to ya za mu zo a sarrafa waɗannan abubuwa da suka binciko mu mai da su mu ma, wato ba kawai yadda suke din haka za mu aika musu ba, mu ma mun ƙara musu daraja, an yi musu dan kwaskwarima na abinda Bahaushe yake cewa fuska ita take sai da riga, an sa musu kwali ko an sa su a leda ko an sa su a kwalaba ko an dai bayan an sarrafa su an daɗa gyara su an ba su fuskar da za su daɗa daraja a kasuwa.
Kamar akwai wata hikima boyayya game da zakulo waɗanda suka yi ritaya suka ba aiki?
Ai to kaga yanzu idan ka ɗauki wato su waɗanda suka yi ritaya dinnan, duk da mu ba za mu abin nan ba, amma waɗanda muka fara da su wato mutane ne da suka kai wato kamar matsayin manajoji a gwamnati, assistant director, deputy director, director, permanent secretary, head of parastatal, head of department ko a ministry ko a parastatal din, ga sunan dai duk waɗannan manajoji ne amma a fuskar aikin gwamnati. To yanzu wannan irin kwasa-kwasai da ake shirya musu zai koyar da su aikin kasuwanci, kuma yadda yanzu tunaninsu ba yi wa jama'a aiki wato social ba, a'a za a sa musu sanin da muhimmancin yin riba a cikin al'amari wanda shine zai rike su kuma a rayuwa, ya canja musu rayuwarsu, wato ba su dogara da fansho ba, za su yi amfani da ilminsu da suka samu na shugabanci a ma'aikatun gwamnati, yanzu za su kawo su masana'antu su zo su shugabanta a yi nasara, kuma kowa an daɗa ɗaukan ma'aikata su kuma sun daɗa samun kuɗin shiga da zai kyautata rayuwarsu ba kawai sun dogara akan fansho ɗin ba.
To ƙungiyoyi ko kuma da wace hukuma kuka yi haɗin gwiwa da kuma ƙungiya?
To ita Raw Material Research and Development Council, ita gwamnatin tarayya ta dankawa nauyin binciken abubuwan da muke da su da za a iya sarrafa su zuwa kayayyakin masana'antu a ƙasar nan. Saboda haka da su ne muka tuntuɓa, da mu kuma ƙungiyarmu mai zaman kanta da ake kira Human Resources Development and Empowerment Initiative, wanda ita kuma muna ƙoƙarin ko yanzu muna ƙoƙarin mu samar wa mutanen mata da maza da ba su da aikin yi, muna ta kiransu ta gidan rediyo su zo su yi rajista da mu, wanda a yanzu haka muna da mutane sama da 2000 da suka yi rajista, wanda ko a cikin wannan taron ba iya 'yan fansho ɗin ba, mun ɗebo da waɗansu masu digiri ɗin, wanda a cikin 2000 nan an samu sama da mutum 320 wanda masu digiri ne, banda diploma, banda abin nan menene NCE. Yawwa, to kaga yanzu nan gaba ma banda wannan muna da wani course ɗin da kuma wannan haɗin gwiwa ne shi kuma da Kano State Polytechnic, wanda duk waɗannan akwai bankuna da za su shigo wanda in an yi kwas din kuma to za a hada su da bankuna duk wanda ya zaba abin da yake so ya sana'anta to kuma nan banki za su shigo daga sun samar musu da kudin da za su kafa ƴan masana'antun nan kaga to su kuma za su juya yanzu tunda ba su kadai za su yi aikin ba za su dauki kananan ma'aikata da za a tafi da al'amarin a gudu tare a tsira tare
haka zalika mun zanta da wakilin wato hukumar bincike da kuma lalubo kayan amfani ko wato raw material research wanda ya mana karin bayani game da suma nasu bangaren
sunana Alhaji Hussein Wele nine makaddashin director na raw material research and development council daga Abuja
to gashi ana shirya wannan taro kamar me alfanin sa
amfanin sa shine fadakar da mutane game da albarkatun kasa da muke da su kuma da yadda za a sarrafa su a samu ayyukan yi da samun ci gaban kasa kuma da hana shigo da kayayyaki daga kasashen waje bibi da rage shigo da kayayyaki daga kasashen waje
to kamar bitar me za ta fi mai da hankali
za ta fi mai da hankali akan abubuwan da muke da su a jihar Jigawa da Kano kuma da Najeriya ma gabaki daya yanzu wannan taron na 20 din da za a yanzu shine da yi wa mutane da suka retire daga aikin gwamnati ta yadda za su gane abubuwan da muke da su kuma yadda za su samu ilimin da yadda sarrafa su kuma da yadda ma'aikatan gwamnati irin namu na Roma Chester da mai kansu sauran ma'aikatu za su tallafa musu yadda za su haɓaka businesses din su ta yadda ma za su da ƙarshe ma za su iya kafa ƙananan masana'antu
to kamar waɗanne irin an ware wasu nau'in kayayyaki da za a horar da su akai ko kuwa an horar da su ne akan kowane bangare
value chain ne aka dauka ga baki wani abu da tsaya su ga value chain wato daga bangaren abubuwan da ake da su din da yadda za a sarrafa su da amfani su da sauran su har zuwa ƙarshen yadda za a samu product daga wannan albarkatun kasa da muke da su
na'am kamar kayan noma ko kayan ma'adanai
kayan noma da ma'adanai ga baki da amma za a wannan abu da shi wannan trend in the kwana cikin kwana da shi yau da gobe ne a cikin wannan yau da gobe za a yi abun nan wasu project din za a yi kwasin wata ila ma akwai wanda za su require cewa za a yi amfani da ma'adanai wajen sarrafa su so saboda amma dai za mu concentrate akan bangaren agriculture ma'adanai da muke da su kamar su kayan noma da sauransu
kamar mutum nawa ne za su amfani
a yanzu dai mutane da yi muka inviting da Kano daga Jigawa 50 daga Kano 50 daga Jigawa amma dai a gani na kuma mun zo mun tarar cewa jama'a sun karbi abun hannu bibiyu a yanzu magana da ke ina ma holding ya cika wajen mutane 200 ne suka zo yanzu
haka zalika kwamishinan kasuwanci na jihar Kano barista Ibrahim Kutar shine ya kaddamar da wannan bita ta kwana guda kuma ga jawabinsa bayan ya kaddamar da wannan horo
to barista Ibrahim Kutar kwamishinan kasuwanci na jihar Kano ga wannan taro da aka shirya ta ina zai bunkasa harkokin kasuwanci ko kuma zai tallafi harkokin kasuwanci a jihar Kano da ma kasa baki
wato zai karo wannan taro manufarsa shine yadda yan kasuwanmu za su samu ƙarin riba da amfani akan harkar da suke yi ta hanyar wato ƙara daraja abin da suke siyarwa wato tun daga sa shi a cikin ma'aji mai kyau da sarrafa shi da wanke shi da goge shi da sa masa tsafta ya zama ne cewa akwai bambanci tsakanin wanda ya shiga wannan taro ya kwashi wannan ilimi na dabarun yadda ake sa kaya a cikin ma'ajinsu inda ake kuma zuwa a siyar irin kasuwanni na duniya inda za a biya ka da kuɗi irin na kasar waje
me yake jawo ainihin yan jihar Kano suke zama wasu koma baya a harkar kasuwanci ka alakanta abin kamar da raina sana'ar wani karin haske zaka
to akasari mutanen birni saboda birni gari irin na Kano yara na zamani da yawa matasa suka raina wasu sana'o'i ita kuma sana'a ba wacce take da bata da daraja yadda ka rike ta shine darajarta kuma girma ake yi in ka fara daga wannan karamin mataki in ka rike ta da kyakkyawan niyya kuma kai abin da ya kamata kai za ka girma kuma za ka samu arziki to da yawa matasa sukan yi wannan sakaci kuma dama ta zo ta wuce musu har girma ya zo musu babu sana'ar
ina mafita
mafita shine matasa kar su raina sana'a kamar yadda addinin mu aka ba mu umarni mu tashi mu nema to wani shine mafita babu karamar sana'a kowace sana'a ka rike ta kowane iri ne komai gaganta ko iban ka shine in ka rike da kyau zaka yi arziki kuma zaka fita daga ciki
to da fatan Allah ya sa waɗanda aka shirya wannan taro su amfana su kuma amfanar da al'umma amin sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da zamani sai kun sake ji na anan gaba